daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da rediyon amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma kacokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
To kamar yadda muka saba da ranar Talata muna magana ne akan ilimi. Yau 14 ga watan Agustan shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba. Yau muna dauke ne da ci gaban maudu'in da muka faro a makon jiya na magana ilimi ko kuma muhimmancin ilimi ya mata.
Irin wannan abu ya faru da ni karan kaina dan ni ban samu ilimin ba sai daga baya na zo na dan same shi shi din ma ba wani na ku zo ku gani ba. A hakan har
yau ni ba na cikin cokali bane sai dai ko cikin ludayi ko
yawa sannan hakan har yasa ina ciza yatsa sai wanda kuma kake ganin kaman da din su kaman an takura musu a hidiman karatun kaman yaye ne iyayen su kaman ba sa son su da sauran su kuma kana ganin sun yi maka nisa.
Ke cikin shirin za ku ji tattaunawar da wakilin mu Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaye yayi a zauren muhawarar yau da gobe.
Baya ga haka kuma za mu karanto muku amsoshin wasu daga cikin tambayar da kuka amsa da muka tambaye ku a shafukan mu na abota Facebook da Twitter.
Za ku kuma ji tattaunawar da nayi da Munira Suleiman Tanimu kan muhimmancin ilimin mata da barin ƴaƴa mata su ci gaba da karatu ko bayan aure ne.
To kamar da muka ce za mu karanto su daga cikin amsoshin da kuka ba mu a tambayar ku da muka ce a ganin ku ta yaya al'umma za su taimaka wajen ganin cewa mata sun samu ilimi ko da bayan sun yi aure kuwa.
To sakon farko ya fito daga Adamu M wato Adamu Mala Dambam daga jihar Bauchi yace ana wa ganin duk mijin da ya ba wa matarsa damar yin karatu mai zurfi to kansa ya taimakawa domin kuwa ba yadda za a yi yaransa su tashi cikin jahilci ku tashi lafiya.
To sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe magana ta gaskiya ita ce iyaye su ba da kokari domin ilimin ƴaƴa mata domin iyaye su ne suka ce yara mata za su ci gaba da karatu ko da sun yi aure to za su ci gaba kenan ko in aka sami mazan da suka aure su to za su yarda in iyayen suka ce sai sun ci gaba.
Eh haka ne. Sai kuma sakon Zainab Ibrahim Musa wada barikin Ladi jihar Plateau tace assalamu alaikum shirin yau da gobe ikon Allah masu basira kala kala wallahi mu ta mu fahimtar ita ce kawai a tausayawa juna shine kawai mafita ku tashi lafiya.
Shehu Adamu Rajau yace idan aka wasu goyen baya su kuma ka tsara mutuncin su to ta hakan zai to hakan fa zai tabbata idan ko aka samu aka san haka to akwai matsala.
Shi ita kuma Fatima Abubakar Ayuba Mahangi tace salam yau da gobe a tallafa musu domin maza ba su da damar yi ma mata hidimar karatu sannan su yi musu hidimar yau da kullum.
To sai kuma Musa Salim Maleri da
Maleri
auto da Habu City Maleri suka ce salam shirin yau da gobe shirin matasa a gani na babbar hanyar guda ɗaya ita ce ta marawa ilimin mace baya ko da ta yi aure yara ta yi ne a wuyan mijinta duba da hujjoji da misalai ci da sha tufatarwa da ma ilmantarwar kansa don haka duk yana kan mijin nata yau da gobe a tashi lafiya.
Haka yake. Sai kuma sabon Murtala Ibrahim Zangon Daura yace kowane magidanci ya kamata ya tanadi kudaden da zai kashe wa ƴarsa akan karatunta.
To sai kuma daga ƙarshe mu leka shafin Twitter inda @MuhammadKaurawa01 yace to ta hanyar baiwa matasa shawarwarin ci gaba da karatunsu su kansu matan kenan ta bangaren mazajensu da ƴan uwansu sai kuma nuna musu alfanun karatun da haka in aka yi uwa uba sai a tallafa musu.
To shi kuma Ismaila wato Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe yace karatun yamace yana da matukar amfani don haka ya kamata iyaye da mazajen suka aura su ba su daman yin wannan ilimi.
Mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni. To haka yake sakonin da kuka aiko kenan, yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da muke da ita wanda za mu ji akan magana ilimin nan ko kuma muhimmancin ilimin yaya mata da barin su shi koda ku bayan sun yi aure Hafsa.
Saboda tattaunawa kan wannan ne ma yasa na ga maimakon yin jira sai maza ma sun shigo cikin zaurin na ce to wannan shirin na mata ne gabaɗaya. Ina tare da ita Hawwa Umar ta nan ofishin muryar Amurka nan Abuja da kuma Hajiya Zainab Muhammad wacce take mai nazari ce kan harkokin mata. Zainab, bari mu fara daga wajenki. Shin me za ki ce kan yarinya tana tsakiyar karatu sai ya zama ta samu tsaiko an fidda ita?
Babban kalubale ne ga rayuwar ya mace ko ma in ce ga al'umma baki. Domin duk wani wanda ka ganshi a duniya inda har mutum ne mai numfashi to ya amfana da ilimin ya mace. To idan aka ce yau an cire wannan ilimi an ce mace ba za a bata ingantaccen ilimi da ya dace ba, to akwai kalubale. Gaskiya rayuwanta yakan zo ya zamanto cikin wani halin kaka na kai, domin an ce fa ilimi ce ko da ta kwasan kashi ce. Wannan ilimin fa idan aka bata cikakken ilimi zai amfani rayuwanta na zaman auren ma baki daya da kuma rayuwar ƴaƴanta da kuma sauran al'amuran rayuwanta. To idan aka ce an cire baka samu wannan cikakken ilimi ba, ya rayuwar mutum zai kasance?
Wani kamar ma kina daga hannu kamar akwai abun da ke son faɗa kafin a wuce wannan gabar.
To masha Allah jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Gaskiya ne, saboda ai in ka duba zaka ga sai da ilimin ne ma mutum zai san yanda zai zamantakewa da jama'a. Daga muddin an ce mace tana cikin gabar karatu an cire ta saboda wani dalili na daban ko na aure ko makamancin haka, kamar yadda Zainab ta faɗa, ilimin zamantakewa ma a gidan auren kaga zai zama za ta rika fuskantar barazana a gidan auren, saboda ba komai bane za ta yi shi yanda ya kamata. To gaskiya wannan kuma idan aka ce har ta zo aka ci gaba ta fara samun yara, to kaga tarbiya ma kanta sai mai ilimi ne zai tarbiyyantar da wanda shi bai san komai ba, dama daga gida ake fara tarbiya. To ai ilimin ya mace aka ce in ka ilmantar da ya mace guda ɗaya kamar ka ilmantar da duniya ne ma, saboda gaskiya yana da matukar mahimmanci. Kuma idan duk wanda aka ce an cire ta a gabar karatu za ta fuskanci kalubale da dama, wanda ita kanta idan ta aka tafiya ta yi tafiya sai ta zo tana da an sani da ba a mun haka ba.
To ai Hajiya Zainab Muhammad, bari mu tabo ki irin wannan abun ya taba faruwa da ke ko kuma misali wata wacce kuke kusa da ita?
Zahiri irin wannan abu ya faru da ni karan kaina, dan ni ban samu ilimin ba sai daga baya na zo na dan same shi. Shi din ma ba wani na ku zo ku gani ba, hakan har ya
dai ba na cikin cokali bane dai ko cikin ludayi ko
yawa, sannan hakan har ya sa ina ciza yatsa sai wanda kuma kake ganin kaman da din su kaman an takura musu a hidiman karatun kaman yaya ne iyayensu kaman ba sa son su da sauransu, kuma kana ganin sun yi maka nisa a cikin harkan karatu a cikin harkan zaman rayuwa gabaki
ɗaya. Ajiya Zainab, in bai zama sirri ba ko in ba za ki damu ba ko za ki faɗa mana me ya faru a wannan lokacin?
To a wannan lokaci ina karatu, ina matsayin matakin primary school zan tafi secondary school. Aka cire ni aka yi min aure a wannan lokaci ina da shekara 12 a raye. Aka yi min aure shekara ɗaya ba a kai ni ba sai da na kai shekara 13 tukunna aka kai. To kaga ai lokacin ma ina kokarin shiga secondary school ne. To bayan nayi auren naje na dan zauna na fara hayayyafa tukunna fa, shi ma sai da kyar na nuna damuwa na akan karatu tukunna, wanda na aure shi ya yadda har na koma makaranta tukunna na samu karatun nan na secondary school. Ni da kaina kuma nazo ina ta fafutuka har na samu na ƙara karatu.
Kuma kan maganar Zainab din nan, don akwai maganar da ya kamata mu tambaye ta. Hawwa, bari mu tambaye ki wannan tambayar ta kai tsaye. A ganinki yarinya tana son karatu, tana tsakiyar kawai sai ya ce a fidda ita a aurar da ita, ya kike jin zuciyar mace take a irin wannan lokaci?
To gaskiya abin takaici ne, abin haushi ne, abin bakin ciki ne. Ba ma kamar idan mutum yana son karatun,
inda a ce ita ce ba ta so ma ta nuna auren take so, to sai a yi mata saboda kar ta shiga wani hali. Amma idan ta nuna tana so ko kuma tana da kwazon yi din, ya kamata a ce an taimaka mata domin ganin ta yi karatun nan. Amma gaskiya abun bakin ciki ne, dan kamar ni idan aka min haka ai bazan ji dadi ba. Dan bazan manta ba, a lokacin muna zuwa makaranta matakin primary school, za a ga kullun da kwazo na zan tashi, ni zan riga kowa tashi, har kada yayu na sai ta ce min ni duk abin da na sa a gaba na cika daukan abu da zafi. To idan mutum har yana da kwazon yin, ya kamata a ce an bashi cikakken goyen baya, an bashi gudunmuwar da ta da, an bata gudunmuwar da ta dace, musamman ma ya mace, domin ganin ta yi karatun nan.
Wato zina abin da na so dama kafin Hawwa ta yi mana wannan charging yadda mata ke kasancewa irin wannan yanayi, na so in tambaye ki a wannan lokacin ki ce kika shiga yin hira da wani ya jawo wannan iyaye suka ce a to tunda yarinyar nan ma an fara aikowa a aurar da ita kawai a huta, ko kuma dai kawai iyayen ne suka ga kai mu al'adunmu yarinya da dai kawai ta kai shekara 10 kawai shikenan a aurar da ita.
Eh, to ka san kaman ga al'adunmu na Hausa Fulani akwai muna fuskantar irin wannan matsaloli da yawa. Ya'ya mata idan aka ce kin kai wani matsayi haka, ko aka fara baki karan irin shekara 19 ne kenan, to za a fara miki lissafin aure. Kuma matukan idan har mazan suna ganin ki kina wucewa, to wani fa haka kawai ko dan mugunta ma zai zo ya samu iyaye ya fara cewa fa yar gida kaza din nan ina santa. Su kuma iyaye idan suka gani haka, to fa yarinya fa ta kai matsayin har wani yana hade yawo a jikinta, to fa karfa ta je ta janyo mana wani abu ko kuma tunanin su wani daban haka, sai a dauke ka bayar da kai.
Tun al'umma suna bada guduma wasu kenan wajen dakatar da ilimin yara mata.
Sosai kwarai da gaske, domin shi wanda shi dama tunanin sa cewa baburin sa ya mace ta yi karatun bane, to shi tunanin sa kawai idan har ta kai ga matsayin cewa za ta iya daukan kaya a kanta, kuma ta kai ga matsayin kaman cewa ta dan fara zamawa tana dan samun cika ta ya mace, to shi tunanin sa ya za a iya datse mata wannan karatun domin cimma wannan manufa nashi.
Wani abu ma da yake faruwa, za a iya yin auren ma sai ya zama wata kila in ba a dace ba ya kai gaggawa, sai a zo a samu ma kuma auren ma ya mutu ai.
Eh, sosai ma kuwa, dan ni ma karshe na samu wannan matsala da na dage ina son karatun, kuma daga karshe dai aure ya zo ya kare, ya ce san ba zai bar ni in yi karatu ba saboda sauran matan shi ba sa karatu, wane ne?
Ba ma ke kadai ba ce kenan a gida?
Eh, ba ni kadai ba ne gaskiya. Ai, dama kuma matsalolin da mu matan muke samu kenan, idan aka datse miki karatun to fa ba rayuwa mai kyau fa za ki je ki tarar a gidan auren ba, za ki je ki samu matsaloli daban-daban na bacin rai, ko kuma an dauki yarinya karama an je an saka ta akan kishiyoyi, to matsaloli rayuwanta. Shi yasa wasu zaka ga ma su kan samu kansu a cikin wani hali kaman na fita a bar iyaye a tafi yawon duniya, to duk mata suna samu irin wannan matsalolin
gaskiya. Kafin na dawo wajen Hawwa ma, wasu matan an ce irin wannan damuwar kan sa su sai su shiga harkan nan ta dan taba shaye-shaye saboda hankalin su yana kwantawa.
Zahiri kwarai da gaske, idan fa aka ce fa mutum fa bai da ilimin nan, komai yana iya kasancewa, sai wanda Allah ya kare shi kawai.
Wasu na cewa don ma an yi aurin ba zai hana a ci gaba da karatu ba, domin akwai abin da daya nake ji da dadewa, ana cewa ai mace kan ta samu ilimin sallah shikenan kawai, ba wani abu da take nema, haka ne?
Gaskiya ba haka abin yake ba, saboda ai idan ko kamar yadda kai bayani da ilimin sallah, ai sallah ba ita kadai bace ma ibada, akwai sauran ibadan da ya kamata a ce mace ta samu ilimin su, to banda ilimin ma addini, ya kamata dama a ce mace tana da ilimin addini sosai, sai sannan kuma a zo ilimin zamani. To ni matsalar ma kafin ma in je ga tambayan nan da kamin, matsalar shine iyayen mu da basu yi karatun ba, ko kuma in ce waɗanda su basu san daɗin karatun ba, su suka fi jefa yaran cikin wannan matsalar, saboda zaka ga cewa da ta fara ita karatu take so, sai a ce to ai lokacin mu ma bamu yi karatun ba, duk ga mu nan yanzu shekaran mu 50 da kazani da mahaifinki, to kaga matsalar tun daga su ne, to kuma rayuwa canjawa take yi, dan su basu yi karatu ba, sun hakura sun zauna da daɗi ba daɗi, to komai yana canjawa ne, yanayin rayuwa da yanayin zamantakewa da yanayin yanayin komai ma kullun canzawa yake idan suka duba idan muka duba rayuwar su da rayuwar da ake ciki yanzu ba ɗaya bane wanda sai da ilimin nan komai sai kamar yadda na faɗa sai da ilimin nan ake iya tafiyar da shi a rayuwa
wani abu da ake cewa su kuma matan in suka yi ilimin sosai ko suka tafi makaranta a wani gari sukan falle su zama sun waye idan su ya bude ya zama sai suna ganin iyayen nasu ma kamar ba wasu mutanen zamani bane kamar yan gargajiya ne ko yan kauye
to na gode da wannan tambayar ya kamata a ce kafin ta tashi daga gaban iyaye ta tafi makarantar da za ta bar gaban iyayenta ya kamata a ce dama ta samu cikakken tarbiya da ilimin addini to idan ta hada wannan guda biyu ko ta tafi nan da birnin Sinni iyayenta suna wani bangare na daban na duniya to ina ganin babu yadda za a samu fallewa ko kuma falli a cikin rayuwarta
abun wato ya danganta ga irin yadda iyaye tun farko suka daura ilimin tarbiya wato ya zama shine ginshikin rayuwar yaran su musamman ma mata
tabbas haka dama idan an tashi ana nuna mata haka ya kamata karki kaza ba haka ya kamata ba ai dama an ce ice tun yana danye ake lankwasa shi to dama tun kafin ta san me take yi idan dai an dora mata an bata tarbiya ta gari to ina ga ko ta girma ko ta yi karatun digiri har da digirgir ne ina ga ba za a samu fallewa ba
ba Hajiya Zainab Muhammad ke da baki digirin har digirgir ba kika ce ilimin ki cikin cokali ne kuma kuka ce mu irin wannan to ba mamaki cikin ludayi ne ya to yaran ki kike tafiyar da su a hali yanzu shin su ma irin yadda aka yi miki kima kike musu kokin sauye wata dabara
ina wala Nasiru ai ban yadda ba ina jajircewa sosai na dage yanda rayuwa na ya kasance yara na ba za su samu wannan rayuwar ba insha Allah rabbi su ma ya wasu iyaye daga daban ina kira gare su cewa su kokari ya mace a sa ta a makaranta ta yi karatu duk irin ilimin da ya dace da namiji ya yi shi ya amfane shi a rayuwa a bar ya mace ta yi shi haka duk wani wanda ka gan shi a rayuwa yanzu a duniya ya amfana da ilimin ya mace to kai tunani idan har ka zamanto wani kana amfanuwa to wannan ilimin da ka samu na jikin ya mace idan aka ce kuma an samu ƙari an ƙara mata da wannan ilimin yaya kake ganin rayuwa zai kasance al'umma za su amfana sosai fiye da yanda aka amfana da ya mace idan har fa bata da ilimi kamar yanzu alal misali ka faɗa kaman ana samu wasu sukan samu rayuwarsu cikin shaye-shaye da wasu muyagun hali to amma idan har fa kina da ilimi kin san yanda in rayuwa ya zo ya kasance miki kika shiga wani jarabawa zaki iya yanda zaki kokari ki ga kin shawo kan wannan al'amari ta sakamakon ilimin da kika samu walau ko na addini ko na zamani
haka yake Usman Kaji tattaunawar ta su
haka yake
to yanzu kuma sai mu je ga hirar da nayi da Munira Suleiman Tanimu wacce ta kikiro kungiyar Green Heart Impact Foundation a Kaduna kuma take jihadin fahimtar da mata kan shirin ta na wato litafi ya fitalla
to malama Munira kin shahara wajen fadakar da mata kan wato ilimi dai da sauran su da yancin su da dai sauran abubuwan da ya shafi mata gashi kuma kin fito takar siyasa kuma kina abubuwan da ya danganci sana'a da dai sauran su shin me zaki ce ga muhimmancin ilimin iya mace
mu sani dai cewa duk sanda ka ilmantar da iya mace guda daya kaman ka ilmantar da al'umma ne ka baki daya shi ilimi ga iya mace yana da amfani saboda idan iya mace ta samu ilimi ita ma za ta yi ta yada ta kuma taimaka wa waɗanda kuma take tare da
su
sannan kuma ni mace ce wacce take ba da goyon baya sosai game da karatun iya mace shi yasa na dage akan wannan jihadin da nake yi na littafi ya fi talla saboda mata da yawa balin kamar yanzu kamar a arewacin Najeriya ya yi ga mata shekara takwas shekara tara shekara goma suna talla akan titi sai ka tsaya ka tambaye su dalili sai su ce maka ai san mai da ba su da yadda za su yi ko kuma ba su da kuɗin da za su je makaranta ba wani bangare kuma ta arewacin Najeriya za ki ga ai akwai inda aka ce ilimin kyauta ce wanda gwamnati ta janye masa kuɗin makaranta cewa kyauta ne amma mafi akasari da yawa wannan makarantun za ki ga cewa principal din makarantar ko tincocin makarantar suna dan sa wani abu kadan akai domin shi kansu yaran kuma sai ga sun samu kamar sun zama discouraged ba su iya zuwa ba saboda ai gwamnati ta ce ta gani amma kuma shi kuma malaman makarantar sai suna saka abin da za su dan saka kin gane to mu abin da muke yi muna fadakarwa akan haka kuma muna jihadi akan haka saboda kowace ɗaya mace ya kamata a ce tana da ilimi shi ilimin nan yana da amfani ko da ba za ki fita kin sana'a ba ilimin nan yana da amfani saboda za ki da ilimi za ki iya tarbiyyantar da ƴaƴan shi ne babba kin gane kuma shi ci gaba da karatun ɗaya mace yana da muhimmanci sosai zai taimaka wa mazajen yin naki irin mu'amalan ta zamantakewa na tsakanin su na aure sannan kuma idan muka zo ɓangaren lafiya kamar a arewacin Najeriya za ki ga muna ƙarancin likitoci mata mafi akasarin likitocin da ke asibiti gaba ɗaya maza ne to kai namiji idan baka bar matanka ta je ta nemi wannan ilimin ba kai misali ma a ce kishi ne ma yake hana ka ma ka bar ta ilimi to za ta je wurin likita namiji da zai duba ta idan tana da ciki ko ta zo haihuwa namijin nan shi ne zai duba ta to me zai hana ka ba da naka gudunmuwan ka bar ta zai ta yi karatun nan don ita ma ka zo ta ce maka arewacin Najeriya ta zaman likita wadda za ta duba ƴaƴa mata.
Okay, ci gaba.
Kin ga kaman bangaren lafiya ina da karancin likitoci mata kuma wannan abu ne babba wanda ya kamata a ce mazajenmu suna ƙara ba mu goyon baya domin mu je kara. Mafi akasarin maza za ki ga kishi ne yake hana su barin matansu karatu kuma kishi ne yake hana barin matansu yi aiki. Amma kuma babban kishi ya wuce mace ka wuce je asibiti wurin likita namiji ya duba ta musamman a ce ma idan ciki take ɗauke da shi kin ga wannan ai kishi duk komin zafin kishin ka dai namiji ne zai duba macen ka
akwai wanda ni ko yake cewa muke magana da shi akan ilimin ƴaƴa mata na san shi dai haka sai yake ce min wai ai mace in ta yi ilimi sai ya zamanto ta fiye wayewa ta zo ta yi tawa mutane figigi da kai ta yi ta rawan kai ta dinga ɗauko abubuwan da ba shi ba ta dinga haɗo ƙabli da ba'adi shi yasa kawai yake ganin mace ai in ta gama primary ta ballaga ta isa aure kawai aurar da ita.
To ai shi wannan magana da kika yi yanzu ko da ilimi ko ba ilimi halin mutum halinsa. Ita mace ko ta yi karatu misali akwai tukararru akwai wanda kuma ne ɗauki ilimi wannan kuma hali ne ba za a iya cewa wai mutum da kake da ilimi wai ta fi fasara ta fi kaza akwai mata da yawa masu ilimi da suke ga biyayya da mazajensu wanda sun shekara 30-40 tare da mazajensu har yanzu kuma cikin kwanciyar hankali cikin lafiya wasu ma ilimin ne ma ke ƙara matar biyar da su ke samun wannan mutuwa wata kuma za ki ga babu ilimin kuma za ki ganta cikin tsarin nan da shi yake gudu ko kuma rashin kunya da wani ne kin ga duk wannan ba za a yi amfani da wannan reason din a ce wai shi ne wai dalilin da ya sa ba za a bar mace ta yi karatu ba kuma shi fitsara Allah na tuba shi rashin ilimi ai shi ne ma ke jawo ma fitsara saboda idan akwai ilimi babu yadda za a yi kina da ilimi a cikin ilimi yana da tarbiyya to shi ko tarbiyyan nan ko ta arabiya ce ko ta boko ce za ki ga sin za ki ga mutum a mutse yake amma fitsara yana tare da wanda zai riƙe
ai mazan ne wasu suke ganin kaman a'a yanzu nan sai ta ce maka ni fa na san ƴanci na ni fa na san abin da ya kamata da ni mace sai kiga tana yawan fadan ƴancinta to wannan ƴancinta din da take fada yana kona musu rai ba sa so ilimi ne ya jawo
zancen gaya mishi hujjojinki ko kuma right ɗinki ko kuma wayafi ki sanin right ɗinki yafi ki sanin hujjojinki mu mata Allah ya bamu basiran da yanda zamu iya mazajenmu magana ko me muke nema a wurin shi ba su barmu idan kika ga mace ta yi aure mijinta ya katse mata zuwa ka neman ilimin da kowa to akwai wani abu ita kanta a tare da ita da take da ba daidai ba misali yanzu muna so mu yi tafiya ko muna so mu je biki ai mun san yanda za a yi mu mazajenmu daɗin baki barmu mu tafi to ta yaya ba za ki iya wannan daɗin bakin domin ki je ki ƙaro ilimi ba ta yaya ni wannan gaskiya ni a wurina wannan kawai su zance ni kuma mazan sun kunshi maza daban-daban ne kuma kala-kala ne akwai wanda daga nan har ƙasan turai zai baki ki je ki makarantun ki ni abin da nake tunani ya dace kawai akwai wanda kuma ko sama da kasa za ta haɗe shi bayan sai ki karatu na kuma tun daga farko zai ga mace to irin wannan masu tsauraran ra'ayin zaki ga mamatin da suke aurewa ma karatun ma ba su taba yi ba ita take zuwa tsauko ba ma wacce ma ta fara aka kace
shin me zaki cewa al'umma musamman idan suka ga ya mace ta fito fes-fes ko kuma tana dan jan motar ta ko kuma tana aiki tana zuwa aiki kullun za su ganta ta fito ta tafi aiki ta dan fito fes-fes abinta sai a dinga kiranta da sunayen batanci akwai ba zan manta ba a karan kaina akwai sanda nake wucewa lokacin da zan tafi aiki kunne na sai je da inda ake cewa ga tanan karuwar ta fito za ta je aiki to akwai irin wa'annan kalamin batanci da ake yawan kiran mata saboda sun yi ilimi ko kuma suna sun dogara da kansu ko kuma suna neman na kansu halak malak na kansu kuma ilimin ne duke jawo saboda sun waye sun san ya kamata sun san kuma inda za su shiga su fita su nemi aiki na halak ba na haram ba suna neman na kansu shin me zaki ce wa al'umma game da irin wannan kalamin batanci
to gaskiya tsakani da Allah dai wannan batanci duk wanda ya zaga wani shi ma ya san akwai shi sabi tsakanin shi da ubangiji na farko ce Allah da ya yi ki shi ya yi Allah da ya yi ka shi ya yi duk wani abu da ka faɗa akan mutum wanda baka shaida ba ka je kana faɗa ko kana shi ko kana munafunci Allah ka zai tambayi ka ranar gobe kiyama ita kuma mace wacce ta yi karatu ko take da motar hawa ko take da sana'a yi ko Allah ya ɗaukaka ta to ka sani cewa ba kai ne ka ɗaukaka ta ba Allah ne ya ɗaukaka ta kuma iyayen nata da suka bata wannan tarbiyya ko wannan ilimi ai su ma sun fi ta sanin me yasa suka sa ta a makaranta ai ita ma ta ce sai ta ganta ta je makaranta kuma mu yanzu duk tashi muka yi mu aka sa mu a gaba in ba mu je ma a mana duka ko muna so ko ba mu so so ba laifin ki bane dan kin je kin yi karatu da ba kuma laifin ki bane ba dan Allah ya ɗaukaka ki ko kuma dan Allah ya baki wani abin da bai ba mu ba Allah shi ne yake zaba a kuma yake ba wa mutum abin da yake so a san da ya ga dama da kuma wanda ya ga dama to kin ga wannan ma in kana da hankali kuma ka yi karatu kana da tarbiyya na addini ba za ma ka dinga jin ja da abin da Allah ya yi kuma da abin da Allah ya damu wani ba shi arziki ai Allah bai zaba ya ce na maza bane ba kadai ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matarsa Khadija ai ba ta ci arziki
to daga karshe wani kira zaki ga al'umma kan guduma da ya kamata su bayar na ganin cewa mata sun sami ilimi kuma an basu sun yi karatu kuma an inganta yanda za su yi karatun su cikin kwanciyar hankali
alhamdulillahi al'umma dai za ta iya ba da mata gudunmuwar yaɗawa ta kafafen labarai da kuma shirya taro na wayar da kan al'umma especially maza domin amincewa sun gane da muhimmancin ilimi na iya mace to babu ta yanda za ka yi wannan abu sai dai ta taro da za ta dinga ɗan shiryawa a ce irin ɗan ƙungiyar tallafawa ka ɗan haɗe kai da shi ana ɗan zuwa ɗan cikin city da ɗan ƙauyuka ana ɗan faɗakarwa cewa ku ilimin nan ga abin da yake yi ga abin da zai sa ga abin da zai sa ga abin da zai sa kuma a ƙara wayar da shi cewa fa dan mace ta yi ilimi ba ba shi ne lalaci ba shi ne lalacewanta ba shi ne shi ilimin nan zai taimaki ma auren naka auren da kake yi da ita zai taimake zamantakewanka kuma sannan zai taimake tarbiyyar da za ta ba ƴaƴanka
to haka yake Allah da ya kyauta ka ce
ita kanta yadda take ta magana yanzu haka kin san ita kanta tana takara
eh mana kuma ilimin ne yasa to ma sauraro duka anan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu amma Usman Kabara shin me yau da gobe yake tafi da shi
eh gobe in Allah ya kai mu Laraba muna magana siyasa da shugabanci na gari inda zamu yi magana akan shirin nan na gwamnati sabo da aka fito da shi me wanda aka shake cewa GEEP din nan wanda za a dinga bada bashi amma kuma babu wani abin jingina kafin a baka bashin
to me bambancin shi da ɗayan
shirin tallafa matasa na Empower shine abin da muke son mu gane gobe sai a biyo ba cikin yau da gobe
to gaskiya a kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin kowa da kowa Hafsat Maina Muhammad ke cewa ku huta lafiya kuma muna godiya ga injiniyan mu na yau da kuma Daniel Brown mu huta lafiya
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa gaban su kwarai ba za su bare